تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقة لكينا نشكين غرم بوتي أجهر بوتي وانا يمتي نتلاتة yau sha uku ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 29 ga watan 5 shekarar miladiya ta 2018. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, da muna cikin tafsiri suratu Taha, kuma muna kan tafsirin aya ta 5 cikin wannan sura. Gabanin shiga cikin karatu ga wasu tambayoyi da zamu ansa. Wannan yana tambaya game da yiwa hukuncin yiwa mace da shan IVF domin ba ta haihuwa dan ta samu haihuwa. Wato, wannan da shi kamar yadda ya bayyana shi ne a ɗauki ruwan maniyyi na shi mijin a dasa a mahaifar ita matar tashi, idan ƙwayayenta sun yi ƙarfi. To shi ne yake so ya ji hukuncin wannan abu. A ɗauki wato maniyin wani ɗa namiji a haɗa da na ƴa mace domin a samu haihuwa. Akwai fuskar da ta halatta, akwai fuskar da bata halatta ba. To fuskar da bata halatta ba, a ɗauko maniyin wani namiji a haɗa da ƙwayan haihuwar matar da ba ta shi ba. Wannan haramun ne. Ko kuma a ɗauko maniyin wani namiji, a ɗauko ƙwan haihuwar wata mace, a sanya a mahaifar wata mace ta uku, ta biyu. Wato, a ɗauki ƙwan abinan maniyin mijin, a ɗauko ƙwayayen haihuwa na matarsa, amma kuma a sa a mahaifar wata matar. Wannan ma haramun ne. Akwai fuska ta uku wanda malamai suka yi saɓani a kanta, wasu sun hana, wasu sun ce ba komai. Shi ne, yayin da za a ɗau maniyinsa, a ɗau ƙwan haihuwarta, a ajiye zuwa wani lokaci, sannan a dasa a mahaifarta. To wannan wasu suna ganin ba komai, wasu kuma malamai suna ganin bai kamata ba, bai halatta a yi wannan ba, saboda gudun a lokacin da za a ajiye wannan ƙwan haihuwar nata ya zama na an samu kuskure ko na wata ba nata ba, a je a dasa a cikin mahaifiyarta, mahaifarta, ko kuma a ɗauko maniyin da ba nata ba, namijinta ba, a haɗa da ƙwan haihuwarta a dasa a cikin mahaifarta. To gudun ana iya a samu kuskure, musamman in aka ajiye abu ya ɗau lokaci. Kuma tana yiwuwa wasu su yi wasa da abin, tana yiwuwa a samu wasu marasa tsoron Allah cikin likitocin da za su iya ɗaukan wannan su je su saka a mahaifar wata. To gudun haka ya sa wasu malamai suka haramta. Amma idan za a ɗauki wato maniyin namiji a ɗauko ƙwan halitta ta mace sannan a dasa shi ko dai kai tsaye aka yi mahaifarta ko kuma a sa shi a cikin bututu har lokacin da zai ƙyanƙyashe sannan kuma a sa shi a cikin mahaifarta wannan babu komai matuƙar dai ma'aurata ne su kuma can a cikin mahaifarta za a sa wannan da yawa daga cikin malamai suna ganin babu laifi a ciki ko da ƙudurin malamai na mujamma al-majma' al-fiqhi al-islami na rabitat al-alam al-islami zaman su na shekara ta 1404 suna ganin wannan babu wani abu akwai waɗanda ba su yadda ba gudun kada a samu a yi wannan wani kuma ya zo ya yi wasa da abin da aka yi ko a ɗauki wannan abin ɗin a sama wata ko a ɗauko na wani a sama wata to shi yasa wasu suke ganin ya kamata a zan likitan da zai yi wannan ya zamana likita ne wanda yake amintacce ba wanda ba a san waye ba ko kuma wanda ba a amince da shi ba ga wata mata ta zo za ta musulunta Dokas Dokas Amadu kin zo za shiga musulunci ne da radin san ke kika zaba ki so ki musulunta ba wanne ya matsa miki ba ke kika so ki musulunta kin yadda zaki shiga musulunci to zan faɗa abinda duk na faɗa sai ki faɗa tare da ni ashhadu
an la ilaha
illallahu
wa ashhadu
anna muhammadan
rasulullah
to abinda kika ce na yadda na tabbatar da babu abun bautawa sai Allah guda ɗaya shi kadai kin yadda da wannan sannan kika ce kin yadda muhammadu manzon Allah ne ma'ana Allah ne ya aiko shi kin yadda da wannan to daga yanzu ke musulma ce me su abinan zaki canza suna me yake so
Khadija
saboda ka yanzu sunan ki Khadija kuma ke ma kamar sauran duk mata musulmai kike abinda ya zama dole akan su ya zama dole akan ki a matsayin ki na musulma abinda ya zama haramun akan mace musulma ke ma ya zama haramun akan ki zaki je ki wanka ki rike bakinki kakki ci komai har sai rana ta fadi ki buɗe baki tare da ƴan uwanki musulmi sannan kuma ki sallar magariba ki ci gaba da salloli kuma ki sabu waɗanda za su koyar da ke karatun alkur'ani da yadda ake ibada a musulunci shikenan daga yanzu ke ba musulma ce Allah ya baki tabbata akan musulunci akwai waɗanda za su koya mata ne akwai ƴan kwamitin da'awa sai su je su ci gaba da karantar da ita sai tambaya ta biyu yake cewa ina hukuncin mutumin da mutum ko ƙungiya su karɓi kayan rago daga gurin gwamnati ko da yana hamayya da gwamnatin wato kamar dai yadda na fahimci tambayar mai hukuncin ɗan hamayya ya karɓi kayan rago da ake da gwamnati ke rabawa ina ga wannan ai babu wani ishigali a ciki shi ma ɗan hamayya ai ɗan ƙasa ne ɗan jiha ne ita gwamnati ba ta wasu bace banda wasu ita gwamnati in an kafa ta ba ta jam'iyya bace kadai gwamnati ta duka al'umma ce saboda haka idan yau aka zaɓi shugaban ƙasa ko aka zaɓi gwamna to ya tashi daga magabatun shi ɗan jam'iyya ne kadai na'am yana da jam'iyyar sa wanda ta hanyar ta ya zama shugaban ƙasa ko ya zama gwamna amma kuma duk wanda suke jihar talakawansa ne kuma a ƙarƙashinsa suke kuma suna da haƙƙi a kansa kamar yadda yake da haƙƙi a kansu saboda haka duk abin da ya zamana na tallafi ne da hukuma za ta bayar to ba wai tana baro wanda suka zabe ta kadai ba ko waɗanda suke tare da ita ko waɗanda suke goyen bayan jam'iyyar a suna yi ne ga dukkan ƴan ƙasa da wanda suke siyasar da ba wanda ba sa siyasar da wanda suke adawa da wanda ba sa adawa mu fahimta ita hamayya shi a musulunci babu wani maganar hamayya matukar dai mutum ya zama shugaba to dole kai masa da'a maganar hamayya ta kare a musulunci babu maganar hamayya wannan tsarin demokradiyya na zamani shi ne ya zo da wani abu wai shi hamayya opposition party saboda haka sai an samu wani party wanda shi sunan shi dan hamayya dama opposition sunansa shi duk abin da zai yi zai duba ya rika kallon me wannan jam'iyya take yi ya soka duk da cewa a ka'ida kamata gurin yabo a yaba gurin suka a soka to amma mu da yake ba mu iya abin ba su waɗanda suka tsara abin ba wai sun tsara cewa shi opposition koyaushe shi ne ka soka ba akwai abin da za a yi ka fito ka yaba akwai abin da kuma za a yi ka ce wannan ya saba wa ƙudurorinku ko ya saba manufofinku in na suka ne ka soka wannan shi ne a su bisa tsarinsu to amma a musulunci in shugaba ya zama shugaba to shugabanka ne ana buƙatar ka yi masa da'a ka ƙi ko ka so cikin abin da kake so ko kake ƙi cikin abin da ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba matuƙar dai abin nan ba saɓan Allah ba ne inda aka hana ka yi masa da'a inda ya zama saɓan Allah ne to wannan ko ɗan jam'iyyarka ne ko mahaifinka ne aka zaɓa ya zo da abin da ya saɓa wa Allah to ba za ka yi masa ba ka yi masa da'a ba sai na Abubakar lokacin da aka zaɓe shi yake cewa ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu fa idza asaitu Allah wa rasulahu fala ta'ata li alaykum ku yi min da'a matuƙar na bi Allah da manzansa inda na saba wa Allah da manzansa to babu biyayya ta akan ku wannan sayyidina Abubakar kenan wanda shine bayan annabawa da manzanni babu wanda ya kai shi saboda haka maganar ko wannan jam'iyya ta ce ko ba jam'iyya ta ba musulunci duk ba a san wannan ba abinda aka sani shine shugaba shugabanka ne wajibi ka bashi haƙoƙinsa na shugabanci ka masa biyayya shi kuma ya kula da haƙoƙinka da Allah ya ɗora masa idan ya mutu ba tare da ya kiyaye haƙƙinka ba Allah zai tambaye shi akan wannan saboda haka maganar kayayyaki gwamnati ta fito da kayayyaki ana rabawa don tallafi babu maganar a cewa wannan shi ɗan hamayya ne don me ya karɓa saboda me zai karɓa ba ai kuɗi ne na al'umma da aka turo grant ba a ce na jam'iyya ba ne ko na wanda suka jefa gwamna ƙura'a na jiha ne gaba ɗaya haka nan kuɗin ƙasa ne na ƙasa ne gaba ɗaya saboda haka kowa yana da haƙƙi a gurinsu kuma kowa yana da haƙƙin ya karɓa ko da bai jefa ƙura'a ba ko da baya ra'ayi ita gwamnati saboda haka ban ga abinda har sai an yi tambaya a kansa ba bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى
الله سبحانه وتعالى يجي الرحمن على العرش استوى الله من رحمة يا ديت بسأل العرش له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما أبنك يتكين سمي da abin da ke ƙasa da abin da ke tsakanin su nashi ne wa ma tahta thara da abin da ke ƙarƙashin ƙasa wannan ayar ar-rahmanu ala al-arshi istawa jiya mun yi tafsirin ta kuma ambaci abubuwa da yawa daga cikin maganganu na daga cikin ayoyin al-qur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da maganganu na magabata wajen tabbatar da abin da wannan aya ta nuna na uluwullahi subhanahu wa ta'ala ɗaukakarsa da ɗaukakar sifarsa ɗaukakar zatinsa ɗaukakar sifarsa da ɗaukakar ayyukansa da ɗaukakar ƙadarsa daga cikin abin da ba mu ambata ba akwai maganar Qurtubi wanda yana daga cikin manyan malamai sanannu musamman ma a cikin malaman malikiya shi ne abu abdullahi al-Qurtubi a cikin tafsirinsa jami'a li ahkamil Qur'an تفسير الآية شكن سورة الأعراف إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش كركشين تفسير ون آية يكي تيوا وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك بل نطقوهم والكافة بإثباتها لله تعالى kama nataka kitabuhu wa akhbarat rusuluhu, yace magabatan farko Allah ya yarda da su, basu zan suna korewa Allah jiha ba, ba sa cewa Allah baya sama, wala yantiquna bidhalika, ba sa furta wannan magana, bal nataquhum wal kaffatu bi isbatiha, su da dukkanin sauran musulmi na wancan lokacin sun yi furci, sun furta wato tabbatar da wannan ga Allah subhanahu wataala, kamar yadda alqur'ani ya tabbatar ya yi furci da wannan, wa akhbarat rusuluhu, manzanninsa suka ba da labari, ya ce wa lam yunkir ahadun min as-salafi as-salihi annahu istawa 'ala al-'arshi haqiqatan, ya ce babu wani ɗaya daga cikin magabata na ƙwarai da ya taɓa musuncewa Allah subhanahu wataala ya daidaita bisa ga al-'arshi haqiqatan, daidaito na haqiqa, wato babu wani wanda ya taɓa musu akan wannan. Kaga wannan magana ce wacce take tabbatar maka da cewa tabbatar da istiwa'in Ubangiji subhanahu wataala a gurin magabata ba wani abu ne da aka samu sabani a kansa ko ja'in ja a kansa, ballantana har a ce an samu ra'ayi biyu ko ra'ayi uku ko kuma wani yazo ya ce to fahimta fuska, a'a, magana ce guda ɗaya wacce suka yi furci da ita, kuma alqur'ani ya furci da ita, shine abin da ya tabbata. Daga baya ne, bayan shigowar ilmul kalam da falsafa da mantiq na Aristo, shine kuma aka samu wasu suna yin tawilin wannan, ana bankarar da wannan sifofi, amma a cikin magabata ba za ka samu harafi guda ɗaya ba tak tal wanda yake nuna maka cewa ba su yarda da wannan ba. Abinda dai suka nuna ba wanda zai iya ce maka gashi shine kaifiya, ba wanda zai ce maka ga kaifiyar yadda Ubangiji ya daidaita, ya bar wa kansa sanin wannan, amma tabbatar da ita ma'anar sifa ɗin wannan wani abu ne da ba su yi saɓani a kansa ba. To ba cikin malamai na hadisi ko na fiqhu ko na aqida kadai ba, hatta malamai na sufanci an samu waɗanda sun yi magana suka tabbatar da wannan abin ɗin. Daga ciki akwai Sheikh Amr ibn Uthman al-Makki, wanda Az-Zahabi ya masa take da Sheikh Sufiya, cewa shehin sufaye ne, yana da wani littafi da ya sa masuna Adabul Muridin, kamar yadda Zahabi rahimahullahu ta'ala ya kawo cikin littafinsa Al-Ulu lil-Ali al-Ghaffar. To ya kawo a cikin wannan littafi a babin da ya yi mutaki da cewa ma ya ji ubihi shaitanu linnasi min alwaswasa, babin da yake magana a kan abin da shaidan yake shigowa mutane da shi na waswasi. Sai ya kawo a ciki yake cewa fa hadha, yake cewa wa amma alwajhu alladhi ma yati bihi at-ta'ibuna idha imtana'u alayhi wa atasamu billah fa innahu yuwaswisu lahum fi amri al-khaliq li yufsida alayhim usul ad-din, yace amma fuskar da masu tuba ma yati bihi at-ta'ibuna idha imtana'u alayhi, ma yati bihi at-ta'ibina idha imtana'u alayhi, idan masu tuba wanda suka koma ga Allah suka wato gagari shaydan suka koma suka rike Allah subhanahu wataala, to hanyar da yake zuwa musu da ita ko yake zo musu ta ita shine hanyar waswasi, ya zo musu da waswasi dangane da al'amarin mahalicci Allah subhanahu wataala dan ya lalata musu aqidar su, kamar yadda yake fada liyufsida alaihim usul at-tauhid, dan ya lalata musu ginshikin tauhidi. Ya ambaci fasali mai tsawo anan, sannan ya ce fa hadha min a'zami ma yuwaswisu bihi fi at-tauhid bit tashkiki, yace wannan shine mafi girman abin da yake sanya waswasi da shi a cikin zukatan waɗanda suka tuba suka rike Allah subhanahu wataala ta fuskar tauhidi, ya sa musu shakka a cikin sifofin Allah subhanahu wataala ta hanyar tamfil, ko dai ya sa su rika kwatanta Allah subhanahu wataala suna daidaita sifofinsa da sifofin halittunsa, ko kuma bil jahdi laha, ko kuma ya sa su rika musunta sifofin suna cewa ba su yarda da kaza ba sun yarda da kaza, aw ta'tili, ko kuma suna rushe ma'anar sifofin kamar ar-rahmanu ala al-arshi istawa, su ce istawla maimakon su ce istawa, wa an yudkhila alaihim maqayis 'azamati rabb bi qadri uqulihim, ya sa musu wasu ka'idoji wanda zai ce ta wato gurgurdan hankulan su ta haka za su girmama Allah, don haka sai su rushe sifofin Allah da sunan girmama Allah, ya nuna musu cewa wannan ka'ida ita ce ka'idar girmama Allah, fa yahliku, ta haka sai su halaka, in qabilu an aw yatada'a arkanuhum, in sun karba haka sai su halaka, in kuma sun abin nan ko kuma ya ga ya rusa musu wato ginshikansu illam yalhaqu bidhalika ila alilmi in har ba su je sun samu ilimi ba wanda za su iya gane waswasin shaydan su iya gane abinan dinsa wa tahqiqil ma'rifa su tabbatar da sanin Allah subhanahu wata'ala a zukatansu yace fa huwa azza wa jalla alqa'il ana Allah kamar yadda zamu zo a nan gaba a cikin kisar annabi Musa inni ana Allah ce ana Allah da yace ni ne Allah akwai waɗanda suka ce ba shine mai fadar inni ne Allah ba suka ce bishiya ce take fada saboda ba su yarda su tabbatarwa da Allah subhanahu wata'ala yana magana da sauti ba to annabi Musa ya ji sauti to ba sautin Allah ya ji ba a'a ya ji sautin bishiya ce ita ce take cewa ana Allah to kamar yadda zamu zo gurin zamu yi magana akan wannan a karkashin wannan tawili ma har aka gina wata mummunar aqida wacce zamu yi magana akan ta ce kuma shine aljai shine yake zuwa da kansa kuma ja'a rabbuka da Allah ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa to shine yazo din ba kamar yadda wasu ke ta waja'a rabbuka ai waja'a amru rabbika al'amarin ubangijinka yazo maimakon su tabbatar da cewa Allah subhanahu wata'ala shine yazo yace qabla an yakuna ja'iyan la amruhu ba umarninsa ne yazo ba al mustawi ala arshihi yace kuma shine ya daidaita akan al'arshin sa to wannan idgabar muke so da mun muji ce shine ya daidaita akan arshin sa ba wani ne ya daidaita ba wannan mutum yana cikin manyan sufaye kamar yadda az-zahabi yake cewa kana amr hadha min nuzara'il junayd yana daga cikin tsarakun al-junayd an san shi al-junayd ibn muhammad wanda ake cewa sayyidu ta'ifa shugaban duk wani sufi ya riga ya sallama masa a sanin Allah kabirul qadar yace ko mutum ne mai girman daraja sosai ya mutu tun gabanin shekara ta 300 bayan hijira daga cikin malaman sufai da suka yi irin wannan magana akwai al-sheikh abdul qadir al-jili rahimahullah sheikh abdul qadir al-jili ko al-jilani rahimahullah a cikin littafin sa al-ghuniya yana littafi al-ghuniya li talibi tariq al-haqqi a cikin sa cikin juz'i na biyu shafi na 121 zuwa 124 yayi dogor magana akan wannan yake cewa huwa bi jihatil uluwi yake cewa Allah subhanahu wataala yana jihar daukaka sama wato daukaka ba jihar kasa ba mustawin ala al-arshi sannan ya daidaita akan al-arshi muhtawin ala al-mulki sannan mulkin sa ya hada komai da komai muhitun ilmuhu bil ashiya ilmin sa ya kewaye komai da komai ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salihu yarfa'u ya kafa hujja da wannan ke cewa zuwa gare shi ne maganganu masu dadi suke hawa da ya tabbatar da uluwullahi subhanahu wata'ala kamar yadda sauran malaman sunna suka yi ya kuma kawo fadar Allah yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun thumma ya'ruju ilayhi wannan shine mahallu shahidi sannan ya hau zuwa gare shi hawa yana nuna ubangiji subhanahu wata'ala a jihatul uluwi yake sannan ya ci gaba da cewa wa huwa ba'inun min khalqihi Allah subhanahu wata'ala baya gaure da halittarsa la yakhlu min ilmihi makan babu gurin da babu ilimin Allah wato kana cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya daidaita a bisa al'arshin sa ilimin sa kuma yana ko ina ilimin sa yana ko ina la yajuz wasfuhu bi annahu fi kulli makan Sheikh Abdul Qadir yace baya halatta a sifan tashi da cewa yana ko ina bal yuqalu abinda ya dace a ce innahu fis sama'i ala al-arshi yana sama bisa ga al-arshi kama qala jalla sana'uhu yace kamar yanda Allah subhanahu wata'ala yace ar-rahmanu ala al-arshi istawa thumma istawa ala al-arshi ilayhi yas'adu al-kalimu al-kalimu at-tayyibu wal-'amalu as-salihu yarfa'uhu ya kawo waɗannan hujjoji don ya tabbatar da wannan sannan yace wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hakama bi islamil amati lamma qala laha aina Allah fa asharat ila as-sama' yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya hukunta musuluncin wata baiwa yayin da yace da ita ina Allah yake sai ta ce da shi yana sama ta nuna sama annabi yace musulma ce mu'mina ce Sheikh Abdul Qadir yake cewa kuma wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada fi hadisi abi huraira a hadisin abu huraira naje muka karanta shi yana cikin sahih al-bukhari لما خلق الله الخلق كتب كتابا على نفسه وهو عنده فوق العرش ان رحمتي تغلب غضبي yayin da Allah ya halicci halitta ya rubuta littafi inda ya wajabta wa kansa wani litt wa huwa indahu kuma yana nan wajensa fawqa al'arshi a saman al'arshi anna rahmati taghlibu ghadabi rahmata tana rinjayar fushina a wani lafazin lamma qada Allah subhanahu al-khalqa kataba fi kitabin fa huwa indahu fawqa al'arshi anna rahmati sabaqat ghadabi yace to wayan bagi itlaqu sifatul wasf min ghairi ta'wil yace to haka sai a tabbatar wa da Allah sifan nan ta ainihin daidaito ba tare da an yi tawilinta ba an bankara ma'anarta wa anna istiwa'u dhati ala al'arshi ce kuma daidaito ne na zatin ubangiji akan al'arshi la ma'ana al-qu'udi ba wai yana nufin zama ba wal mumasati ko dan faruwa wannan wani abu ne da ba za ka iya tabbatar da shi ba tunda wani abu ne da yake cikin gaibi abinda za ka tabbatar shi ne ubangiji ya sifanta kanshi da wannan sifa ka tabbatar da shi to yayi maganganu masu tsawo wadanda idan mutum ya je duba algoniya zai ga maganarsa wanda yana bisa aqidar Imam Ahmad ibn Hanbal tunda dama shi al-Hanbali ne ba Hanbali ne a bangaren furu'a saboda haka a bangaren aqida ma yana bisa aqidar Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah saboda haka wannan magana ita ce magana da malamai magabata suka yi ba wai magana ce da ta takaita akan wasu wata kungiya ba ko wasu mutane banda wasu duk kusan malamai tun farko abin da suke faɗa kenan wannan magana ta Sheikh Abdul Qadir Sheikh Al-Hafiz ibn Al-Imam Al-Hafiz Adh-Dhahabi ya kawo ta a cikin wannan littafi nashi Al-Ulu lil-Ali Ghaffar ya nakalto ta kamar yadda take cikin littafin Al-Bunya na Sheikh Abdul Qadir rahimahullahu ta'ala sannan Allah ya ce lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa ma bainahuma wa ma tahta al-thara abinda ke cikin sammai da abinda ke kasa da abinda ke tsakanin su da abinda ke karkashin kasa duk nashi ne duk mulkin Allah ne subhanahu wa ta'ala dukkan wani mala'ika da yake cikin sammai ko wani mutum da yake kasa ko wani aljani ko wata dabba ko wani wata itaciya ko wani tsirrai ko wace irin halitta da take sama ko kasa ko take tsakanin su duk na Allah ne subhanahu wa ta'ala mulkin sa ne halittar sa ne kuma bayin sa ne karkashin ikon sa suke wa ma tahta sara da abinda ke karkashin kasa dukkanin su a karkashin mulkin Allah subhanahu wa ta'ala suke shi yake juya su yadda ya ga dama karkashin ikon sa suke ba su da katabus sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya nufa ga su la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darran basu mallaka wa kansu tutarwa ko amfanarwa ba basu mallaka wa kansu mutuwa ko rayuwa ko tashi ba duk waɗannan a hannun Allah subhanahu wa ta'ala suke saboda haka dukkanin su a cikin mulkinsa suke karkashin damkar ubangiji suke karkashin tasarrufinsa suke sai yadda ya juya su sai yadda ya ga dama da su don haka shi ya halicce su shi ne ubangijin su kuma babu wani abun bauta da gaskiya sai shi kadai as-sara ita ce at-turab turbaya wasu na ce turbaya wacce take da danshi to amma dai anan ana nufin abinda duk yake karkashin kasa dukkan wasu halittu da suke karkashin kasa wata ajiya da Allah subhanahu wataala ya karkashin kasa duk mulkin Allah ne subhanahu wataala aka kabatar da aljar abinan almajrur aka ce lahu sai aka lahu sannan aka ce ma fi samawati aka gabatar da khabar din sannan aka fadi mubtada din don a nuna maka cewa babu wani wanda ya tarayya da Allah cikin mallakar wadannan abubuwa shi kadai abin yake gare shi domin ayi raddi ga mushrikai waɗanda suke ganin cewa wasu daga cikin gumakansu su ma suna da katabus na su sarrafa wasu abubuwa a bayan ƙasa suna ga cewa gumakansu suna iya azurtawa suna iya tsiyatawa suna iya bada arziki abinda suna iya bada lafiya suna iya kwace lafiya don a nuna musu cewa wannan ƙarya ne Allah subhanahu wataala shike da wannan babu wani wanda ya isa ya cutar da kai ko ya amfanar da kai sai abinda Allah subhanahu wataala ya hukunta maka kuma har ila yau ya zarraddi ga waɗanda suke ganin kamar aljanu suna sanin gaibu aljanu ba za su ba su sanin gaibu abinda aljani yake daukowa yake sato ji yake yi abinda ya sato kuma shine yake kawowa ya fesa a kunnan mutanansa masoyansa majibintan labarinsa su kuma su je su ƙara da ƙarerayen da suke so su ƙara da su dan su yada amma Allah subhanahu wataala shi kadai ke da wannan to shi yasa Allah subhanahu wataala ya kawo sama da ƙasa da abin da ke tsakanin su da abin da ke ƙarƙashin ƙasa don ya nuna maka komai da komai tunda duk abin da kake so baya wuce waɗannan baya wuce ko yana sama ko yana ƙasa ko yana tsakanin sama da ƙasa ko yana ƙarƙashin ƙasa ko menene da shi to aka ce duk na Allah ne to kaga ba a bar komai ba sanna Allah ya ce wa in tajhar bil qawli
wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in tajhar bil qawli idan ka bayyana magana fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa to shi Allah lalle shi yake sane da sirri da abin da yafi sirri boyewa wa in tajhar bil qawli idan ka bayyana abin da yake maganar ka wato ka fito kai ta a bayyane da sauti wanda yake madaukaki ka daga murya kai fa innahu ya'lamu sirra to ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jin abin da yake sirri ne السر شيء الخلام الكفي أبين كيش أبوي تو الله ينا جنسا بل لن تناكم وأن كذا جبريا كبرة وأخفى ينا جن أبين ما يفي سري زما سري أبين زما يفي سري زما سري شيء أبين أرسل أزوج شيرك كاف ما كبرتش أبين دزوج شيرك ت ت ت ت تقدر شيء كوما أبين دزي أرسل أتكن زوج شيرك تاك كاف ما يدرسو وبنجي سبحانه وتعالى يا سمنا to tunda har ya san wannan to kaga ashe ko ka bayyana in ka bayyana magana min babu aula ubangiji subhanahu wataala ya san ma me kake fada Allah subhanahu wataala ya ce wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati sudur ko ku boye maganar ku ko ku bayyana ta lalle shi dai Allah masani ne da abin da yake cikin zukata abin da yake cikin kirjinka shine akhfa din to ubangiji ya san shi ballantana abin da ka fito abin da ka fade shi da rada ko a murya kasa-kasa ballantana kuma wanda ka daga murya ka fada ubangiji subhanahu wataala ya san wannan sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa sarihun bin nahar duk daya ne a gurin Allah man asarra alqawla wanda zai boye magana wa man jahara bihi ko wanda zai bayyana ta wa man huwa mustakhfin bil layli ko wanda zai boye da daddare wa sarihun bin nahar ko wanda zai fito fili da rana duk Allah ya san duk daya ne a gurin Allah babu wani wanda zai fi bayyana ba za ka ce wanda ya daga murya Allah ya fi jinsa ba sama da wanda ya yi kasa-kasa da muryarsa za ka zo ana magana ka ce mai ka ce sama-sama nake jinka to Allah ba haka yake ba ko ka daga ko ka kaɗaga ko ka yi ciki-ciki Allah subhanahu wataala shi a gurinsa duk ɗaya ne sawa'un minkum man asarra alqawl duk ɗaya ne a gurinsa babu bambanci da wannan da wannan domin mai domin shi ya san abin da yake cikin zuciya kafin ma ka yi tunanin za ka yi tunanin abin ubangiji subhanahu wataala ya san za ka yi komai yana nan a gurinsa a rubuce yake a cikin a sananne ne a cikin iliminsa a rubuce yake a cikin littafinsa na Ruhul Mahfuz saboda haka kaga babu wani abu da za ka boye ubangiji subhanahu wataala wannan sifa wato anan Allah subhanahu wataala yana tabbatarwa da kansa sifar kewaye komai da iliminsa cewa iliminsa ya kewaye komai babba da karami wanda yake mabayyani da wanda yake boye ubangiji subhanahu wataala yana sane da su babu wani abin da yake buya ga Allah subhanahu wataala la ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama babu wani abu da yake buya daga ubangijinka koda ko kwayar komayya ne to kwanan anan sifa ce daga cikin sifofin Allah da Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da shi domin ya bayyana maka cewa shine wanda mai wannan sifa kuma shi ya saukar da alqur'ani don haka yadda kake ganin girmansa to ka fahimci girman alqur'ani haka yake tunda duk ana magana sifofin Allah ne yace tanzilan mimman khalaqa al-ardha was samawati al-ula to sai aka ci gaba da gaya maka sifofin wanda ya saukar da alqur'ani don ka san girman alqur'ani don haka ayoyin da ake bayanin sifofin nan dan a nuna maka girman alqur'ani da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi kuma an saukar masa ne domin ya sanar da al'umma abinda za ta rayu ta ji dadi ba dan a sha wahala ba da wannan shine tushen maganar ma anzalna alaykal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha sanan ci tanzilan biman khalaqa al-ardha was samawati al-ula sai ka shiga bayanin shi sifofin Allah din wanda ya saukar da shi wannan alqur'ani din kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa qul anzalahu alladhi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurar rahima, kace wanda ya san sirri a cikin sammai da ƙasa shine ya saukar da alqur'ani, wanda ya san sirrin sammai da ƙasa shi ya saukar da alqur'ani. Wannan kuma yana nuna maka cewa wato babu wani abin da zai daidaita rayuwar dan adam sai tsarin da yake cikin alqur'ani, sai koyarwar da take cikin alqur'ani da karantarwar alqur'ani. Saboda me? Saboda wanda ya saukar da shi shine wanda ya san sirrin sama da ƙasa da abin da ke cikin su duka. Saboda shi ya san abin da yafi dacewa da kai a matsayinka na dan adam, ya san kuma abin da bai dace da kai ba. Ashe kaga in kai masa tawaye a nan babu wautar da ta kai wannan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir, yanzu wanda ya halitta a ce bai san me ya halitta ba? Ko a rayuwar mu ta yau da gobe idan mutum ya kera abu shi ake zuwa a tambaye shi yaya abin da yake aiki, me yake so, me ya baya so, me za a yi ya lalace, me za a yi ya zama na yayi lasting a gurinsa muke gani. Kowane abu in ya zo yana zuwa da manual da za a yi bayanin yadda abin nan yake aiki. To haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya sauko da ɗan adam duniya sai ya turo masa tsarin da zai rayu a kansa. Fa'imma ya ce yadda kun minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Allah ya sauko da annabi Adam sai ya ce to ga shari'a nan, idan shari'a ta zo muku to duk wanda ya bi shari'a ta babu tsoro babu baƙin ciki tare da shi. To kaga ashe idan mutum yana son ya yi kyakkyawar rayuwa shi ne ya ɗauko wannan tsarin da Ubangiji ya aiko annabawa da shi. Idan tafiya ta yi tafiya aka manta sai Allah ya sake turo wasu annabawa, wani annabin sai ya zo ya ƙara tuna wa mutane wannan tsarin da Allah subhanahu wataala ya haɗu ɗan adam da shi tun a farko. Idan tafiya ta yi tafiya aka sake manta sai ya sake aiko annabi har zuwa annabin ƙarshe wanda aka ba shi littafin Ƙur'ani wanda shi ne na ƙarshe, kuma bayansa babu wani littafi, kuma ya ƙunshi duk abin da ɗan adam yake buƙata. Saboda duk abin da ɗan adam zai buƙata wajen ya gemtata rayuwarsa a nan ya kuma samu kyakkyawan ƙarshe ranar gobe ƙiyama yana nan cikin Alƙur'ani. Shi yasa Allah ya ce inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa, duk wata hanyar da kake ganin mafita ce to ta alqur'ani tafi zama mafita, duk wata dabara da kake ga dabara ce ta alqur'ani tafi, dan yana shirewa lillati hiya aqwa a kowane irin kuma a kowane saƙo a cikin kowane rukuni na rayuwa. Kada ka ce sai a cikin harkar addini kawai, a'a harkar rayuwa ka ce kam alqur'ani yana nuna abin nan. Mu duba a cikin wannan aya ta cikin suratul furqan, Allah sai ya rufe ta da cewa innahu kana ghafurar rahima, lalle Allah shi ya tabbata mai gafara ne mai jin kai. Sifanta kansa da gafara da mai jin kai yana nuna cewa abinda duk yakin sa muku a cikin wannan alqur'ani yace shi za ku bi to akwai jin kai a ciki, kuma yinsa aiki da shi zai sa ku samu gafarar Ubangiji subhanahu wataala. Ubangiji subhanahu wataala yace wa in tajhar, idan ka bayyana da wa ake magana, tana yiwa ana magana da annabi sallallahu alaihi wa sallam ne, idan ana magana da annabi kowa ma ya shigo, har annabi sallallahu alaihi wa sallam ce ko ka bayyana maganar ka to ka sani Allah ya san abin da yake sirri, ya san abin da yafi sirri boyuwa. To kaga kowa ma ya shigo nan, ko kuma ana magana ne da kowa ba wai wani aka ware aka ce shi ake magana da shi ba. Saboda ka kowanne wanda ya zai iya sauraron wannan magana ya fahimce ta to da shi ake. Wa in tajhar bil qawli, in ka bayyana maganarka. To wannan saukar irin waɗannan ayoyi da suke nuna subhanahu wataala yana jin abinda bayinsa suke faɗa, wannan ta sa wasu daga cikin mushrikai suka ma fara jayayya a junansu a majalisunsu cewa shin duk abinda muke tattaunawa Allah yana ci, tunda suna jin annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu irin waɗannan ayoyi. To su suke tattaunawa a junansu kamar yadda yazo cikin sahih al-Bukhari hadisin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa wasu mutanen Thaqif guda biyu da wani Bakuraishi sun haɗu a gindin Ka'aba, ko kuma Quraishawa guda biyu da mutanen Thaqif da mutumin Thaqif guda ɗaya. Abdullahi ɗan Mas'ud ya sifanta su da cewa kafiratun shahmi butunihim qalilatun fiqhu qulubihim, yace suna da tumbi, sun ci sun koshi sun yi teɓa sosai amma kuma ba su da fahimta, wato ga su da girman jiki amma ba hankalinsu ba bai cika ba. wannan dan ya nuna maka cewa mutane ne masu jin dadi amma kuma Allah subhanahu wataala ya rage su a hankalin su fa qala ahaduhum sai dayan su yace atarauna anna Allah yasma'u ma naqul yake sambaye sauran kuna ga ko Allah yana jin maganar da muke fada sai dayan yace yasma'u in jaharna wa la yasma'u in asfaina in mun daga murya zai ji amma in muka yi kasa kasa ba zai ji ba sai dayan yace in kana yasma'u in jaharna fa innahu yasma'u in akhfaina in dai har mun daga murya zai ji alhalin ba ku tare da mu yake ba ba kusa da mu yake ba to in mun boye ma zai ji in kana yasma'u in jaharna ay ma annahu ba'idun minna ba cikin mu yake ba mu ba mu gan shi ba to kuma in mun daga murya zai ji to mun din yi boye mun boye fir ma zai ji to shine sai Allah subhanahu wataala ya saukar da fadar sa cikin suratu fussilat wa ma kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun Allah subhanahu wataala yake cewa ya kike boyewa cewa jin ku da ganin ku da fatun ku za su yi muku shaida a ranar gobe kiyama ba abin da za ku iya boye musu ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين كنا zaton cewa Allah bai san da dama daga cikin abin da kuke aikatawa ba Allah ya ce wannan zato ne kawai da kuke wa ubangijin wannan zaton da kuke ubangijin ku shi ya halar da ku ya halakar da ku da kuka waye gari cikin asararru saboda haka ubangiji subhanahu wataala babu wani sauti da ubangiji baya ji kana kai kasa kai sama da murya ka ubangiji subhanahu wataala yana jin abin da kake fada sannan yace Allahu la ilaha illa huwa lahu al-asmaul husna Allah shine Allah wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi lahu al-asmaul husna kuma yana da sunaye mafiya kyau wato bayan Allah subhanahu wataala yayi bayanin umum mulkihi wa sa'ati ilmihi ya nuna mulkinsa ya game komai da komai ce lahu ma fis samawati wa fil ardi wa bainahuma ma tahta as-sara ya nuna maka mulkinsa ya hada komai da komai sannan ya nuna maka ilimin sa shi ma ya kewaye ko ina da ina wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa to sai kuma ubangiji subhanahu wataala ya nuna maka tunda haka ne ka fahimci cewa mai wannan sifofi shine ya cancanta a bauta masa ka tabbatar da cewa babu wani abun bauta da gaskiya sai shi shi kadai ya cancanci bauta in zaka yi tunani da hankali zaka fahimci haka fidrarka abinda take cewa kenan ballantana kuma ga wahayi shi ma abinda yazo da shi kenan don haka bauta ba wani ba Allah ba ƙarya ne ba gaskiya bane kuma bata ne saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya kira kansa da cewa shi kadai ne abun bauta la ilaha illa huwa babu wani abun bauta da gaskiya sai shi don haka shi za a so shi so na koli shi za a kaskantar da kai a gaban sa kaskantar wanda tafi kowace shi za a ji tsoron sa tsoro na koli shi za a yi fata a wajen sa shi za a so shi soyayya ta koli shi za a mayar da al'amari a wajen sa za a roke shi domin shine wanda ya cancanci wannan lahul asmaul husna yana da sunaye wadanda suke mafiya kyau sunayen Allah suna da kyau ken su ya kai matuka al husna af'alu at-tafdhil lana al-hasana ba ce lahu al-asma'u al-hasana ba sai aka ce al-husna ay al-balighatu fi al-husni wanda suka kai matuka wajen kyau ubangiji subhanahu wataala ya sifantu da wadannan sunaye dan sunayen Allah gaba daya sunaye ne na yabo babu wani suna daga cikin sunayen Allah da babu yabo a cikin sa babu kirari a cikin sa don haka yana daga cikin zamantowar sunayen Allah sunaye ne waɗanda suke alhusna sun kasance sunaye ne waɗanda suke a'lamun ne wa ausaf suna ne sannan kuma sifa ce in ka ce al-ghafur sunan Allah ne yana nuna zatin Allah subhanahu wataala sannan kuma al-ghafur sifa ce ta Allah yana nuna ya sifantu da gafara tasafa bil magfira in ka ce ar-rahimu suna ne daga cikin sunayen Allah yana nuna zatin Allah subhanahu wataala kamar yadda Allahu yake nuna zatinsa baya ga wannan kuma sifa ce yana nuna sifar rahama Allah ya sifantu da sifar rahama don haka duk sunayen Allah haka suke, ba wai kawai a'lam bane. Mu za ka iya samun suna tare da mutum alam ne kawai, yana nuna dai in an faɗe shi a gane shi, amma ba lalle ne sunan yana ɗauke da sifarsa ba. Za ka samu wani wanda yake marar imani, marar tausayi, mugu, amma a ce maka sunan shi Salihu, kaga Salihu mutumin kirki, amma kuma za ka same shi azzalimi, mugu, kaga sunan daban shi daban. Kaga ba dole ba ne suna ya nuna zatin mutum. A cikin Larabawa za ka samu wani sunan shi Muhammadu kuma arne ne, ya yi ridda, suna nan da yawa. Wani Ahmad sai ka same shi ya yi ridda, wani sunansa ba ya wakiltarsa, Mahmud ya yi ridda. Mahmud abin yabo, sha yabo, ina yabo ga murtaddi? Babu yabo ga murtaddi. Saboda haka kaga a dukkan sauran halitta ana iya samun sunaye wanda kawai alam ne, alam ne, wato sunan yanka, wanda ci sunan yanka. Amma shi sunayen Allah dukkaninsu sunaye ne da suke nuna zatinsa, kuma sannan suna ɗauke da sifa daga cikin sifofinsa, wanda yana daga cikin ken sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan kuma suna ɗauke da wato duk wani suna wanda yake muta'addin ne, wanda sifa ce wacce take da ta'alluki da halittu, to yana nuna abu uku. Na farko zai nuna zatin Allah subhanahu wa ta'ala, na biyu zai nuna sifar Allah subhanahu wa ta'ala, na uku zai nuna alaƙar wannan sifa da sauran halittu. Kamar misali, in ka ce Ar-Rahimu ko Ar-Rahmanu, suna ne na zati, sannan kuma sifa ce, don yana kunshe da sifar rahama, Allah ya sifantu da sifar rahama. Sannan kuma yana kunshe da abinda wannan suna yake hukuntawa a cikin halittarsa, shi ne abinda kake gani na rahamarsa a cikin bayinsa, na rahamarsa da ya yi mu, na rahamarsa da abinda ya bamu na arziki, na lafiya, na ruwan sama, na abinci, na menene, duk wannan atharu rahmatillahi ne. Saboda haka kaga duk suna wanda yake ɗauke da, wanda yake muta'addin ne, to yana kunshe da waɗannan abubuwa. Amma idan ba muta'addin ba ne, yana kunshe da abubuwa guda biyu, yana kunshe da nuna zatin Allah, yana kuma kunshe da nuna sifarsa. Kamar Al-Hayyu, Al-Hayyu, Al-Hayyu suna ne na Allah subhanahu wataala, yana nuna zatin Ubangiji, kuma yana nuna sifatul hayat tare da Ubangiji subhanahu wataala. To duk sunan Allah subhanahu wataala yana kunshe da wannan. Sannan kuma dukkanin sunayen Allah subhanahu wataala suna nuna zatinsa da sifofinsa ta hanyar dilalatul mutabaqa wat tadammun wal iltizam. Wannan ɗaliban ilimi za su iya fahimtar haka, na san watakila ko na yi bayani ba kowa ya fahimta ba. Dilalatul mutabaqa shine dilalatul shay ala musamma. Kamar a ce Ar-Rahmanu, sunan Allah Ar-Rahman suna ne wanda yana nuna Allah subhanahu wa ta'ala mai rahama ne. Saboda haka kaga yana nuna sifar Ubangiji, yana nuna zatin Ubangiji, yana nuna sifar Ubangiji ta rahama. Wannan ita ce dalalatul mutabaqa. Dalalatul tadammun, wannan suna har ila yau ya kunshi tabbatar da cewa wannan rahama ta Ubangiji wato tana da alaka da halittunsa. Dalalatul tadammun shi ne dalalatul shay ala juz'i ma'ana, tana nuna cewa wannan rahama din ta kunshi yi wa halittunsa rahama. Ubangiji ya sifantu da sifar rahama ga halittunsa gaba ɗaya. Sunansa Ar-Rahman ya nuna mana haka. Sannan kuma sunansa Ar-Rahman ya nuna mana Allah subhanahu wata'ala ya sifantu da sifar cikakken ilimi, shine dalalatul iltizam, dalalatu shay ala shay'in kharijin min ma'ana. Ya sifantu da sifar ilimi, ya sifantu da sifar iko. Saboda wanda bai sifantu da cikakken ilimi ba, wanda bai sifantu da cikakken iko ba, ba lalle a samu cikakken rahama tare da shi ba. Zai ga wanda ya cancanta yawa rahama din ya kasa yi masa, sau nawa zaka ga wanda ya kamata ka tausaya masa, amma saboda ba ka da yadda zaka iya tafka ka kasa tausaya masa. To amma wanda yake da cikakkiyar rahama shine wanda ya san wanda ya cancanta a tausaya masa, kuma yake da ikon tausaya masa. Kaga sifatul Rahman ta kunshi wasu sifofi, tana nuna wasu sifofi na Allah subhanahu wataala. To duk wanda yana daga cikin kamalar wato cikar sunayen Allah subhanahu wataala. Sannan sunayen Allah subhanahu wataala dukkan su tauqifiya ne, ba ka da iko ka ƙirƙirar Allah suna. Duk sunan da Allah bai sa wa kansa ba, manzansa sallallahu alaihi wasallam bai kira shi da shi ba, to haramun ne wani ya kira Allah da wannan sunan, ya ce sunan Allah ne. sai sunan da ya tabbata a Al-Qur'ani ko a sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Allah da shi. Shi yasa zaka ga malamai suna ta kokari wajen su tabbatar da menene sunan Allah, menene kuma sunan Allah ba. Saboda a cikin al'umma akwai sunayen da suka yadu a matsayin sunan Allah. Amma kuma babu wani nassi sahihi daga Al-Qur'ani ko sunna da yake nuna cewa wannan sunan na Allah ne. To sai ga malamai suna tambihi akan su, kamar misali Ar-Rashid. Ar-Rashid babu wani suna, babu wata aya ko abin da ta nuna cewa Allah ya sifanta kansa da wannan suna ko ya kira kanshi da wannan suna. To amma ya watsu a cikin al'umma cewa Ar-Rashid sunan Allah ne, musamman saboda hadisin Abu Huraira riwayar Walid ibn Muslim da ya kawo sunaye 99. Yawanci a cikin nan aka rika zakulo sunayen, amma baya daga cikin sunan Allah, kamar Al-Muntaqimu baya cikin sunan Allah Al-Muntaqimu. To ire-iren wannan, to sunayen Allah tauqifiyya ne. Shi yasa zaka ga malamai suna inkarin waɗanda za su rika kiran Allah huwa, a ce ya huwa. Huwa ba suna bane, huwa zamiri ne. Lamiri ne yana iya koma kan kowa, yana iya koma kan mutum, yana iya koma kan dabba, mutumin kware wanda ba na kware ba. Huwa din da yana iya koma kansa. Saboda haka ba suna bane, babu wani yabo a cikin huwa. Amma sai ka ji suna ya huwa. Har ma wani littafin sunan shi wai Kitabu Huwa, wai Allah ne Huwa. Saboda haka sai a rika zikiri da Huwa, hu. To wannan ba baya daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda sunayen Allah dukkaninsu tauqifiyya ne, dukkaninsu sai an samu nassi na Al-Qur'ani ko an samu nassi na sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake tabbatar da wannan. Sannan kuma sunayen Allah ba wanda ya san iya adadinsu, ba wanda zai ce ga iya adadin sunayen Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi 99 asman, 100 illa wahida man ahsaha dakhala al-janna. Lalle Allah yana da wasu sunaye 99, 101 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Wannan hadisi wasu suka fahimci kamar yana nufin sunayen Allah 99 ne. Shi kuma hadisin abin da yace Allah yana da wasu sunaye 99 wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Saboda haka man ahsaha dakhala aljanna sifa ne na waɗannan sunaye da ake magana akan su, ba wai ana nufin su kadai ne sunayen Allah ba. Kamar ka ce ina da naira 1,000 wadda zan yi sadaka da ita, ba yana nufin 1,000 kai da kake da ita a duniya ba. A nan kana bayanin 1,000 da za ka yi sadaka da ita ne kawai. Sai ka ce ina da wata 1,000 da zan yi sadaka da ita, kaga ba za a je a ce ai kuɗinka kenan 1,000 a duniya ba. To shine inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala aljanna. Ana fadar sunaye guda 99 wanda Annabi ya ce wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Ma'ana waɗannan sunayen 99 su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna. Amma ba yana nufa su kaɗai ne sunayen Allah ba. Shi yasa ya zo a cikin addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw allamtahu aw azaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'farta bihi fi ilmi al-ghaib indak. Shi ya Allah, ina roƙonka da dukkan wani sunan da yake naka ne, wanda ka kira kanka da shi, ka sa wa kanka wannan sunan, wanda shi yake nuna maka Allah shi yake sa wa kansa suna. Sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabika, ko ka saukar da shi a littafinka. Aw allamtahu ahadan min khalqika, ko ka koyar da wani daga cikin halittunka. Aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka, ko ka keɓanta da sanin sa a iliminka na gaibi. Kaga shi na akwai wasu sunaye na Allah da Allah ke banta da sanin sa iliminsa na gaibi. Saboda ka baka idan ikon ka zo ka ce iyaka sunayen Allah sune 99 da ka sani. Sannan wannan 99 da suka shahara, wanda har ake kalandar su, ana bugawa ana ratayewa a gidaje, ruwaya ce ta zo cikin sunan Tirmidhi da Musnad Imam Ahmad, ruwaya ce wacce bata inganta ba. Riwayar Walid ibn Muslim daga Shu'aib ibn Abi Hamza an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Huraira, wanda shi kansa Tirmidhi da ya kawo hadisin sai da yi bayani akan raunin sa, yace hadha hadithun gharib, hadisi ne garibi. In Tirmidhi yace gharib yayi shiru, to raunanawa yake nufi, kamar da malamai suka yi bayani, malaman hadisi. Saboda haka shi kansa yayi ishara yace kuma dukkan hadisan da suka ruwaito suka zo da maganar Allah yana da suna ce 99 duk ruwayoyin da aka yi babu wata ruwayar da aka kawo su 99 din sai ruwayar Walid ibn Muslim shi kansa Tirmidhi ya faɗi wannan yace ruwayoyin da aka ruwaito waɗanda suka yi magana akan Allah yana da suna ce 99 babu wacce ta ambaci 99 din na ɗaya na biyu na uku har zuwa ƙarshe sai ruwayar Walid ibn Muslim shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa shi kansa Walid ibn Muslim idrajin wannan ya shigar da wannan ƙarin yayi baya cikin ruwayar ruwayar kamar da yake cikin sahihain ita ce wacce na fara karanta muku inna lillahi 90 asman 99 asman 100 illa wahida man ahsaha da khalal janna iya wannan shine ruwayar hadisin to wani bayani ne da shi al-Walid ibn Muslim ya ƙara ta karin kansa wanda Ibn Taymiyyah a cikin fatawa yake cewa ya malamai suna cewa ya samu shi ne daga malamansa cikin wasu daga cikin malamansa suka ijtihadi wajen su ga sun zakulo sunayen suka rubuta shi kuma ya dauka shi ne yana karanta hadisin kuma aka je ya ambace su sai aka dauka duka cikin hadisin ne saboda haka wannan a cikin su zaka ga akwai waɗanda tabbas sun tabbata alqur'ani wasu sun tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sahihiya amma akwai ɗaiɗaiku a ciki wanda babu su a cikin alqur'ani ko sunna sahihiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba za a jingina dukkan waɗannan sunaye 99 da aka gani a cikin wannan ruwayar zuwa ga Allah subhanahu wataala ba saboda sunayen Allah sauƙifiya ne ubangiji subhanahu wataala ya umarce mu mu san waɗannan sunaye mu kiyaye su musamman anasu mu kuma roƙi Allah subhanahu wataala da su walillahi al-asma'il husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau ku roƙe shi da su don haka in ka tashi roƙon Allah subhanahu wataala sai ka duba daga cikin sunayen da nasa mafiya kyau wani suna ne ya fi ɗauke da ma'anar buƙatar da take cikin addu'arka sai ka roƙi Allah subhanahu wataala da wannan suna Allah ka sa mu dace abinda muka faɗa na daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ka yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh